أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوك اللهم دا سورارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatawar rahama shirin da ke ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ta hanyar da ake aiko da tambayoyin wato sakon rubutacce ko kuma ta hanyar WhatsApp akan lambar waya 0700 340 1455 ko kuma ta kan addressing email na fatawarrahama@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahama da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi 18 ga watan Juma'adul Ula shekara ta 1447 bayan hijirar fayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina, wanda kuma yayi daidai da 9 ga watan Nuwamban shekarar 2025 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da Sheikh Malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayar da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adamu, da zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci. Kuma kai tsaye za mu shiga karanto tambayoyin naku domin jin amsoshinsu daga malam. Akramaka Allah, mai tambaya ta farko a cikin shirin namu na wannan rana yake cewa, ina aiki a shago, na yi wa mai gidana korafi cewa albashin da nake samu kaɗan ne, sai maganar ta jawo matsala. Tun daga lokacin idan na ji yunwa, kawai na kan ɗauki abu a shagon in ci ko in siya abinci da kuɗin shagon. Shin hakan da nake yi daidai ne?
Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bayan haka, ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abinda kake yi ba daidai bane. Mutane suna bisa sharuɗin su, al-muslimuna ala shurutihim, musulmi suna kan sharuɗin su. Idan kun sharaɗi da shi akan ga abin da zai riƙa baka ko duk wata ko duk sati ko sati biyu, ka yadda da wannan, shi ke nan kuna nan kan wannan sharaɗin, baka isa ka taɓa wani abu nashi ba, saboda kai wani abu da kake ganin bai yi maka ba cikin sharaɗin da aka yi. In har kana ga ana ƙwararka, to kana iya barin aikin, ba dole ba ne. Amma ka zauna kana yi bisa wancan sharaɗi kuma kana taɓa masa dukiya ba tare da saninsa ba, wannan kana cin haramun ne gaskiya. Ba daidai kake yi ba, duk wani abu da za ka taɓa na mutum ba tare da yardar shi ba, to ka sani cewa kana ɗauka abu da ba halatta gare ka ba. Saboda haka, in ba ka yarda da wannan sharaɗin ba, ko dai ka dage akan cewa a ƙara maka abin da kake baka, ko kuma ba yi maka shi kenan, ka haƙura ka je ka nemi wani aikin daban, amma ba ka dinga ɗaukar kuɗinsa ba tare da saninsa ba, wani cin amana ne, sunan shi cin amana. Saboda haka, abin da duka ci ta hanyar wannan ba halarta ci ba.
To, akar maka Allah, mai wannan tambaya kuma cewa yake, shin ana iya karanta nau'o'in zikiri daban-daban a cikin raka'o'i na sallah? Misali, a ruku'i na farko a ce subhana rabbil azim, a raka ta biyu kuma a ce subuhun quddusun rabbul mala'ikatu ruh da sauransu?
Ya halatta, ba wai dole in ka fara sallah da wani nau'i na tasbihi ba ko na zikiri a raka'a, zato kowace raka'a dole sai shi za ka yi, za a yi canzawa, ga yi a wannan raka'ar wata raka'ar kai wani kuma daban, wata raka'ar kai wani daban, so ba babu laifi don ka yi wannan.
To, mai wannan tambaya kuma cewa yake, idan na karanta ayatul kursi da surori, wato da surorin qul huwallahu da falak da nas uku bayan sallar asuba, shin hakan ya wadatar min a matsayin azkarin safe ko sai na sake karantawa da niyyar azkar na safe?
Azkar na safe suna da yawa, ko bi hisnul muslim nake ya kawo wajen guda 20 da wani abu kika su azgar ne da nabi ke da safi wani lokaci wannan lokaci wannan lokaci wannan saboda ka karanta su da sunan azkar na safiya shikenan kana iya kuma canzawa kai wani daban kana iya canzawa ta rana kai wani daban kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam sai kasance yana yi daban-daban har suka kai wannan adadi da shi mai hisrul muslim ya tattara su cikin littafin sa
to malam wannan tambaya kuma cewa take shin wajibi ne akan diya mace ta taimakawa iyayenta bayan sun aurar da ita ko kuwa idan mijinta yana cika mata bukatu ba lalle ta nemi aiki domin taimakawa iyayenta ba
ba dole bane wace ta dauki nauyin iyayenta ita bayan ta yi aure a ka'ida iyaye uba shi zai ciyar da uwa wato abin da mahaifiyar abin da matarsa shi ne nauyin ciyar wata yake kansa don haka shi aka wajabta bai tafi ya nemo ya ciyar da ita ba 'yarsa ba ɗansa ba wanda shi ne asali shi ɗa namiji idan ya zato uba ba zai iya ba ko saboda tsufa ko rashin lafiya ko kuma abin da yake samu ya gaza shi kuma ɗan yana da abin da ya ishe shi da iyalansa to wajibi ya ɗauki nauyin iyayensa shi ma ɗa namiji ba 'ya mace ba ita 'ya mace a kowane hali kulawa ake da ita ba ita ce ake ɗora kulawa ba ita mace ciyar da ita ake in ya ce wanta ne zai ciyar da ita idan mata ce matar aure ce mijinta ne zai ciyar da ita idan yar uwa ce yayanta ko kaninta namiji sai ya dauki nauyin ciyar da ita da kula da ita saboda ka ita mace a kowane yanayi kula yake da ita a musulunci ba ita ake dorawa alhakin ta kula da wani ba in ma babu wani wanda zai iya yi mata to a ka'ida al'ummar musulmi da shugabancin musulunci shi zai kula da ita a ce ta rasa uba ta rasa miji ta rasa dan uwa sai ita kadai to wajibi ne ga al'umma musamman ga shugaba na musulmi ya dauki nauyinta ta ne ba za a batta a ce ita ce za ta sha wahala wajen neman cinta da shanta ba dole dai in ma ba 'yan uwanta ba na kurkusa ko in ba su ba in ta rasa su gaba daya to shugaba na musulmi shi zai dauki nauyinta ko al'ummar musulmi ita ta dauki kulawa da ita to saboda ka ba a dora mata wani abu wani a ce ta yi aure tana gidan mijinta ba wajibi ne ta ce da ta taimaka wa iyayenta har ma ta tafi tana neman aiki saboda wannan babu wannan a tsarin musulunci
to malam wannan tambaya cewa take idan mutum zai fitar da zakka ta kuɗi shin zai hada da kuɗin da yake tarawa a cooperative
duk wani abu da yake mulkin sa ne yana da iko a kansa in ya wuce a ba da kayan za a ba shi kayan sa kuɗin da yake tara a cooperative ba yadda na sani zai iya karɓar kansa in ya ba su system din ya ba shi dama ba wai ya shiga shige da ya shiga har abada ba bai isa ya ce ya fita ba in ya ce ya fita ba za a ba shi kuɗinsa ba ya ce ya fita zai rubuta ya ba shi kuɗinsa to kaga kuɗinsa yana nan a hannunsa kawai ba a hannunsa yake ba amma yana da iko da shi to duk abin da kake naka ne kuma kana da iko da shi to wannan zaka yi masa zakka banda abin da yake naka ne amma baka da iko da shi kamar yanzu kuɗin fansho wanda yake hannun gwamnati sai a yi wata da watanni watakila ba a baka komai a ciki ba watakila wani ma ya mutu bai gama karɓar haƙƙinsa ba to kaga wannan baka da iko da shi duk da naka ne to kaga ba za a zo da shekara a tsaya akan ka ce ka bada zakkarsa ba wanda abu ne baka da tabbas ma za ka samu baka da tabbas amma wannan na cooperative yana karkashin ikon ka yau ka je ka cike takardu ce za ka fita za a ci kuɗin ka gaba ɗaya a baka shi kaga za ka lissafa da shi wajen zakka
to malami wannan tambayar kuma tambaya yake cewa waɗannan surori ake karantawa a nafilar rak'atan alfajr
annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake sai muslim yana karanta qul huwallahu qul ya ayyuhal kafirun a rak'a farko qul huwallahu a rak'a ta biyu yakan karanta wannan yakan karanta kuma cikin suratul baqara qur'anan nabi llahi wa unzila ilaina har zuwa karshe a rak'a ta farko a rak'a ta biyu ذكرت آية سورة آل عمران قل تعالوا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله عز وجل شأنته النبي ذكرت ونا ويا أهل التا إلى ما متم بي كرنت ولا نبو قوة آية كرنت تاي أما دي النبي يكن كرنت ولا ناك من ديك تنسي مسلم يكن كرنت قل هو قل يا أهل الكافرون قل هو الله لكما وجه آية سورة البقرة قل آمنا بالله وما أنزل إلينا لكما قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم سكن سورة آل عمران
tumalan wannan tambaya kuma cewa take idan mutum yana sana'ar abinci ko na taro bayan ya karbi kudin cinikin da aka yi da shi sai ya dinga daukar kayan su yana sayarwa kuma yana amfani da kudin mota shin ya halatta
sai shi karanta
mai tambayar cewa yake idan mutum yana sana'ar abinci na abinci wato na taro za a bashi kudi ya dafa abinci domin yin taro bayan ya karbi kudin an gama ciniki da shi amma sai ya rika daukar kayan waɗannan mutane da aka yi ciniki ya rika sayarwa domin yayi amfani da su wajen kudin mota wai hakan ya halatta
ya sayar kuma ya dauki kayan mutane ya amfani da shi ba halatta lokacin da aka yi ciniki da kai na wannan abinci in akwai wani abu da kake ganin additional ne ko kudin mota ko wani abu kana ga bai shiga cikin samu ba sai kai magana amma ba a yi da kai cewa shi wannan da ba za a baka shi ba ka zo kana daukar kayan su kana amfani da shi ka sayar kai amfani da shi wajen kudin mota na haramun kake yi saboda haka ba zai halatta ba kayan su ne kake dauka kana musu amfani da wanda maimakon kai amfani da kudin ka wanda in har baka sa shi a cikin wato abin nan kwangilar ba to farko sai kai bayani sai to duk wannan abincin da zan muku ne amma kudin motar sayo kayayyakin abincin ko kudin motar kawo muku abincin wannan shi ma sai mun yi lissafi da shi kira zan to an yi abin wato gaskiya da gaskiya amma ka zo kana daukar kayan su kana sai ba in suka sani ai ba su yadda ba kana yi ne a bayan idan su ai ko ba ka taɓa gaya musu ba saboda haka duk abin da ka san za ka yi shi ne a ɓoye in ka fito ka faɗa zai zama matsala to kai ma ka san ba ka da gaskiya a cikin sa
to malam mai wannan tambaya kuma cewa yake shin idan mutum yana da ɗa yana ɗaukar nauyinsa zai iya ƙara wa mahaifin nasa kuɗi akan kuɗin maganin da aka rubuta masa a asibiti kamar idan an ce 10,000 ne sai ya ce 11,000
saboda me to yana taimaka maka kuma ka rika yi masa ha'inci ka rika cutar da shi an ce kudin magani 10,000 ka ce 11,000 kai da ƙarya ce ƙarara kuma ƙarya ce da take da ka cuci wani ba halatta ko ba baban ka ba ko ba waye yana taimakon ka amma kai kana ƙware da zaka cuce shi kana ai ba tarbiya bace saboda ka wannan ƙarin da kai abin da duk ka ƙara kai ka karba to haramun ka karba amma ka cika ci haramun ne baya ga saba wa uba mahaifi da cutar da mahaifinka da kai shi ma wannan zaman laifi ne mai zaman kansa shi ma haka za a yi maka caji biyu cajin ka ci haram kuma cajin ka cutar da mahaifinka da kaga abin ba kyau zai yi ba
to wannan tambaya kuma cewa take assalamu alaikum malam yaya za a hada hadisin da yake cewa tsawa magana ce ta mala'iku da ilimin da yake cewa haduwar gizagizai ce ke haifar da ita
to shi wancan magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi wahayi ne ake masa ko magana da ta shafi gaibi wani abin da ba zahiri kake ganin sa ba annabi ya fara labari akan sa kat kenan saboda shi yayi magana magana ne da abin da Allah ya gaya masa shi kuma Allah shi ya yi wannan halittar shi ya fi kowa sanin abin da ya halitta su kuma waɗanda suke masana kimiyyar sararin samaniya tsaro na masu kowa scientist za su su kuma su faɗi wani sababi su ba abinda suke tsammani kenan saboda haka Allah subhanahu wataala kuma yana iya yin komai ya haɗa wannan ɗin da wannan ya zanto maganar tasu ita ke kawo wannan sautin nasu shi ke kawo wannan haɗuwar gizagizan mai zai hana ya zama duka biyu gaskiya ne sai kawai na scientist ne zai zama gaskiya na Allah da manzansa zan ba gaskiya ba me yasa ba zai zama su kansu sautin mala'iku shike jawo haduwar abin da lokacin sautin malaiku su wadannan gizagizan da positive da negative din da suke cewa yana dauke da shi sai ke haduwa ya spike kamar na lantarki yayin da sai Allah ya zai hada abubuwa duka biyu su kasance rukuni guda sai ka gaskata naku saboda shi wani abu ne da kuka gani karbaro ko wasu na'urar ku suka nuna muku shi kuma na Allah duk da gaskiyar sa ko ba ku yarda da shi ba da kuma yafi ku da shi halitta shi ya san me halitta wasu abubuwan da za ku zo ku faɗa ba in tafiya ce tafiya bayan wasu shekaru za ku zo ku ce theory ne dama ba a tabbatar ba bai zama facts ba saboda haka ku ba yanzu kun yi reverse to in an zo an ƙaryata na Allah daga ba shi naku da ku aka yarda da shi ma kun zo kun ce ba haka ba da kuma kun sa mutane cikin wani matsala sun ƙaryata gaskiya sun rike babu saboda haka sanin abin da yake akwai ta hanyar binciken abin a kibiya ta zamani ba zai sa ka ƙaryata abin da Allah yake faɗa ba abin da Allah yake faɗa shi ne asali dan shi ya halitta alaya alamu bil khalq wa huwa latiful khabir Allah ya ce abin da ke sama da ƙasa duk suna yi wa Allah sujjada kai a izin zahirin ganin ka baka ganin sujjada bishiya tana sujjada ne ka ga sanda ta yi sujjadar rana da ta tajiri da mustaqarri la da bai ke tana gudu ta yi sujjada ƙarƙashin al'arshi hadisi ne rasulun sahihai ne to kaga sai ka ƙaryata saboda kai ka ga rana kawai ta juyawa take tana zagaye duniya ne amma baka ga sanda ta ji ta yi wata sujjada ba ba za ka ƙaryata ne ba kan gudu ya faɗa ba
to malam wannan tambaya cewa take wani mutum ya saki matarsa na karbi takardar saki daga mijin domin na kaiwa matar daga baya mijin ya ce ya janye sakin saboda matarsa ta nemi afuwa ban bata takardar ba amma muna da shaidu uku da ni da mahaifinsa da kishiyarta a baya ya taba saki sau daya shin wannan sakin ya tabbata ko kuma an janye shi
to janye saki shi ne kome inda akwai kome tsakaninsu saki ne na farko ko na biyu ku janyewarsa shi ne koma amma yana nan ai a saki dan mutum ya yi saki ya dawo ya ce ya janye ba yana nuna cewa kuma saki ya tafi ba a saki yana nan na tashi da sami za a lissafa da shi shi saki abinda mutum ya niyyata ya furta a bakin ya furta ko ya rubuta ya yi niyyar haka kuma ya rubuta ko ya furta shi ne saki idan mutum ya yi niyyar saki kuma ya rubuta saki shi ne ta saki sawun an kai mata takardar da aka rubuta ko ba kai mata ba ta san da ita ko ba san da ita ba shi dai da yake saki ya sani shi ke da saki yayi saki ya tabbata ko da bayan shekara 10 ne ta san labarin ta ce cewa ya taba sakin ta kenan dawo da ita yi saboda haka ko da da ya rubuta takardar da niyyar ya sake ta ya yi niyyar saki ya rubuta takardar ya bayar daga baya ce da an da takardar nan saki ya tabbata ba wai sai an kai takardar a hannunta ba saki ya tabbata da abin da ka niyyata har ka kai ga furta shi ko ka kai ga rubuta shi bayan ka yi gudurin sa to shi ke ya tabbata inna ma li kulli imri'in ma nawa ce duk abin da mutum ya niyyata ya tabbata gare shi li kulli imri'in kowane mutum ma nawa abin da ya niyyata ya tabbata gare shi saboda ka yi niyyar wannan kuma har ka yi zartar ta hanyar rubutu shi ke ya tabbata su janye sakin shi ne kobo da ita ci gaba da zama a matsayin matar ka to amma ba za ka bai zai share wannan sakin ba saboda haka aka tashi lissafi za a ce ya saki ta saki daya ya saki ta saki biyu duk da dai bata san san da ya yi wannan da biyu ba amma ga shaidu sun sani shi ba kuma ya san ya yi na biyu in ya yi na uku tana ta na biyu ne ya ce a akwai wani saki da ba a gaya miki ba saboda haka yana nan ya tabbata ba ta ce a ita ba a gaya mata ba saki biyu ne a saki uku ne shi miji shi ke da saki a hannunsa shi ya mallaki saki da haka sanin sa da saki shi yake dole aka yi ba sanin ta ba ita
to malam me wannan tambaya kuma cewa yake idan mutum yana zargin an masa sihiri me ya kamata ya yi a addinance don kare wannan sihiri ba tare da bin hanyar da ta saba wa shari'a ba
shi ne ya bi hanyar shari'a ita ce hanyar da take daidai hanyar shari'a ce komawa zuwa ga abubuwa na Qur'ani karanta ayoyin da suke maganin shaidanu da aikin shaidanu سوره البقره ايه الكرسي قل اعوذ بالله من كل شر قل اعوذ بالله
نعم
دول انا سوره الشيء هي يدا اكي لالا تسيري مثلا شيء هركر وانا لالا سيري دزا سيري ابا كسو
نعم
اما با ابي دي كرهت قراني ده ولا نقول قل اعوذ لوقت ده اكي وما اكي سوره سيري اي قل اعوذ ذاك ساكي سوكم مثلا دز سوره شيء سوروري ني مكيا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ان سوكر ده سوره مكه aka sai su kada su Madina lokacin da Labid ibn al-Asab wani Yahudi yayin da sarasar sihiri da wadannan sururi a sarasar ma ya karya wannan sihiri saboda ka su ne hanyoyin shari'a da karya sihiri ba wasayoyi da sihiri ba
to malam wannan tambaya kuma cewa take shin ana halatta yin sujudut tilawa idan wani yake wato idan wani ne yake karatun aya ta sujuda a kusa da mutum
da kana cikin masu sauraron sa lokacin da yake kana sauraron sa to in ya sujada zakai sujada lokacin da Annabi yake karanta suratul najm da yaje karshen suratul najm ya yi sujada musulmi duk da ke tare da shi har ma da mushrikai da suke tsaye suna sauraron shi da sai da suke sujada saboda ko bai karatu ko bai sauraro wanda baya sauraro ko da yana guri ba baya sauraro to dan ba sujada akan sa ba wanda yake gurin kuma yana sauraro da Allah ce da Qur'an fastami'u lahu yana cikin masu saurara yayi shiru yana sauraro da yin sujjada shi ma zai sujjada tare da mai karatu
na to me wannan tambaya kar makallahu cewa yake yi idan mutun ya samu liman yana ruku shin idan ya shiga raka'ar ya riske ta wato ya riske ta kenan wasu sun ce bai riske ta ba saboda bai samu takbiratul ihram da fatiha ba wanne ne daidai
ai ba takbiratul ihram ma suke cewa ba
na
fatiha dai da tsayuwa magana biyu ce akwai maganar wadanda suka ce idan mutum ya riski ruku'u tare da liman ya riski raka'a da su ne mafiya yawan malamai wasu ma suna yake to ijma'i da ba ijma'i ba ne amma dai mafiya yawan malamai abinda suka tafi a kansa cewa idan mutum ya samu ruku'u ya samu raka'a lisa Abu Bakr lokacin da yazo Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ruku'u Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai yayi ruku'u ta bayan sahu ya rarrafo ya shigo sahu Annabi da aka gama sallah ya ce da shi zalikallahu haysan fala taut Allah ya kara maka kwadayin alheri amma kaka saki wato kaka saki tahowa masallaci cikin gaggawa ko kaka saki makara irin haka amma Annabi bai umarce shi da ya sake wani raka'a to da yake nuna cewa ya samu raka'a saboda wanda ya samu ruku'u ya samu raka'a su ko wanda suke cewa bai samu raka'a ba za ka samu su ne waɗanda suke farlanta karanta fatiha a bayan liman sai dole ne babu ya karanta fatiha a bayan liman kaga lokacin da ya zo liman ya yi ruku'u kaga shi ke karatun fatiha mahallin ta ku ce masa dole ruku'u zai za ka ga bai samu tsayuwar kafin ruku'u ba bai samu karatun fatiha ba amma ba kabbara harama suke magana ba wanda ya zo liman ya riga ya kabbara harama shi ya kabbara harama kaga shi ba kabbara harama liman ta riga ta shi wanda zai zo daga baya ai ko ba wani ne ya samu liman ya riga ya kabbara harama ba ita ke ne rayuwar ka suke magana da kuma karatun fatiha amma magana dai mafi rinjaye kuma akan tabbiyawa daga cikin malamai suke shi ne wanda ya riski ruku'u ya riski raka'a matsala ce da har wasu malamai sun yi rubutu a kanta sana'ani yana da littafi a kanta Shaukani kuma aka san sa shi ma yana da littafi a kan matsala shi sana'ani yana tare da jamhur da wace daukakin malamai masu cewa an ka riski ruku'u ka riski raka'a kuma Shaukani yana saba masa yana cewa sai ka riski tsayuwa da karatun fatiha
to malam mai wannan tambaya yace nayi aikin haji amma ban yi hadaya ba a madadinta nayi azumi uku a Saudiya sannan nayi guda bakwai a gida saboda rashin kuɗi yaya matsayin aikin hajin nawa kuma yaya zan rama hadayar da ban yi ba
to yana ma Allah ne yake cewa idan baka samu kuɗin hadaya ba ko baka samu hadaya ba shi ne kai azumi uku ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت كي أزمي أكو عنوكة أيكي هجنك وريك في الأفتاء كوبا أنفتاء زمن زمن منا كي كريسا وكي أزمي أكو سنة وسبعة إذا رجعت سنة سكي بكو إن كادوا قلوكو سولاك الله يجي قاوانا أبنى زي زمان wakafin hadaya shine wannan azumi guda goma tinka asharatun kamila azumi guda goma din da cikakku uku can goma ka dawo gida to kaga ai magana hadaya kuma ta so ba saka ba abin ka wata bashi hadaya kuma hajjinka ta yi kaga ai kai abin da Allah ya ce haka Allah ya ce ai saraka abin da aka ce kai
to malam wannan tambaya cewa take idan mutun ya je ta'aziyya me ya dace ya karanta kamar surorin qul huwallahu falaq da nas ko akwai wani abu na musamman da yafi dacewa
ita ta'aziyya shine ka je ga waɗanda aka yi wa rasuwa domin ka kwantar musu da hankali ka lallashe su ka ba su baki ka yi wa mamacin su addu'a ayi musulmi ne wanda ita ce ta'aziyya zuwa ne don lallashi da kwantarwa da wanda yake cikin wata damuwa hankalinsa da kuma yi wa mamacinsa addu'a idan musulmi ne saboda in ka je abin da za ka yi kenan kalmomi waɗanda za su ƙara sa masa sanyi a ransa ka tantaushe shi ka lallashe shi sannan kuma ka yi addu'a ga shi wanda ya rasu dukkan abin da za ka faɗa na addu'a ga mamaci irin addu'a da mamaci yake buƙata ka roƙa masa rahama ka roƙa masa gafara ka roƙa masa kwanciyar kamari cikin lumana ka roƙa masa aljanna ka roƙa masa Allah ya kula da bayansa wanda ita ce addu'o'in da ake so kuma da kowane yare ma kana yi yare da sai da larabci ba ita addu'a shi ne roƙo kana roƙon Ubangiji yi min kaza Allah ka raba ni da kaza ka yi min kaza ita ce addu'a kowane yare sunan ta addu'a mutanen mu suna ɗauka ita addu'a sai an yi ta larabci su take suna addu'a mace mutum zai je ya yi ta'aziyya ya yi addu'o'i ana amin amma an bai yi da larabci sai a ga ya tashi ta wajen addu'a to kuma wasu wanda su ba su da larabci da za su yi addu'a sai su ci karanta Qur'ani qul huwallahu ilahi wa ayyuhai wanda kuma duk waɗannan ba addu'o'i ba ne ka ce qul ya ayyuhal kafirun ai ba addu'a ce ba qul huwallahu tana magana ikhlasi da tabbatarwa da Allah sifofinsa shi kadai ba addu'a ce ba da ilahi ita ma ba addu'a ba ce labarin Qurayshawa ne da ni wanda Allah ya musu ba addu'a ce a cikin ta ba saboda ka tashi baka yi addu'a ba wanda ya kamata a ce in baka iya larabci ba kai da Hausarka kai da Hausarka insha Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa Allahumma ighfirhu warhamhu wa'fu anhu shine ne ka faɗa da Hausa Allah ya kyautata makwancinsa Allah ya yalwata masa kabarinsa Allah ya sa aljannatul firdaus ta makwancinsa Allah ya kula da bayansa Allah ya kaza Allah ta ce addu'ar saboda amma an ka ce qul huwallahu kafa kaza ila fa kafa kaza waye kafa kaza ka tashi baka ce komai ba baka yi wa ce addu'a ba inda ka ga ka saba abin da aka ce kai wanda ina ja'u bi bani ya qulu rabbana ighfir lana wa li ikhwani alladhina sabaquna bil iman in aka binne gawa a nan cewa ke Allahumma safa sai ke ce astaghfiru li akhikum ku nema wa dan uwan ku gafara ci ku ce Allah ya gafarta masa wannan shine abin da ake so kai wa mace amma ba ka karanta qul huwallahu ko qul ilahi ba wannan ba amma kai masa addu'a da ka nema kai
to malam wannan tambaya kuma cewa take mutun yana sallah sai aka kira wayarsa sai ya danna ya ce Allahu akbar ya yi sujada menene matsayin sallarsa
sallarsa ta yi ba komai Allahu akbar da ya faɗa ta sallarsa ta yi ya yi haka dan shi wanda yake bugu wayar ya fahimci cikin sallar amma ba wata magana ya yi ba wata za ta ɓata masa sallah ba wani abu
to wannan tambayar kuma malam cewa take akwai adadin istighfari wanda ba a wucewa a cikin yini guda
a'a shi istighfari da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ko nawa za ka yi ko nawa za ka yi a nan sai sai ka yi 70 ya kan yi 100 kamar da ya zo a cikin hadisai na shi ya kan yi wannan ya kan yi wannan ba ba wai ya nuna iya adadin abin da ake ganin in ka yi haka kakkauce ba in kana iya fiye da haka ka yi halatta ka yi babu wani abu
to malam mai wannan tambaya cewa yake akwai wani hadisi ingantacce da ya tabbatar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sakin hannu a sallah
a ba wani ingantacce hadisi ko da sai tabbatar da Annabi ya saki hannu abinda Annabi ya tabbata a hadisi ba sai yawa shine ya rike hannu sai ga ga duka yawancin mazahib wanda wasu ba'arin maliki dan su ba duka ba su kare da suke sakin hannu sai kuma mabiya addini shiya amma dai duka sauran abin da suna rike hannu ne so hadisan da suka zo na rike hannu su ne zahiri su ne sahihai shi kansa maliku a cikin wadda bai kawo wani hadisi ba sai na rike hannu babu rike hannun ya bai babu sakin hannu in akwai hadisi da ta ce shi da aka ce yana sakin hannu shi zai fara kawo hadisi tunda ya kawo hujjarsa ya zai kawo hujjarsa ya kawo ta waɗanda suke abokan habayya ce ka tashi a littafinsa to idda da tunani kaga tun daga yanzu a fara gane in ya ko shi mali kuɗin sakin yake mali ko yake hannu yake ba saki yake ba saboda sakin hannu ba shi ne sunna ba amma dai kowa ya sallah hakan ta yi da wanda ya rike da wanda ya saki da duk sallah su ta yi amma dai wanda ya rike shi ya fi samun ladan sunnar rike hannu
to akan makallahu mai wannan tambaya kuma yana cewa jiyo da shafar kai a lokacin alwala ana yin shi ne kafin shafar kunne ko bayan shafar kunne
ya kafin shafar kunne wanda yake fara shafar kai ko shafar kunne sai an fara shafar kai sannan ake shafar kunne shi kunne yana tafiya ne tare da shafar kai saboda ana shafar kai shi yasa a sunna ma abinda aka fi so shine ruwan da kai shafar kai da shi zaka shafar kunne ba wani suya zaka yi ba sabo ba kamar yadda wasu daga cikin malamai suke fada ce jaddada ruwa saboda shafa kunne wannan hadisin bai inganta ba hadisin da inganta shi da Annabi yana shafar kunne da shafar kai da kunne da ruwa daya Annabi yana ce al-uzlani min ar-ras su ma kunnuwa duk tafiye su daya da kai saboda ka shi kuma shafar kai kana farawa daga bankan ka zuwa karshe ka dawo da shi ko ka fara daga karshe ka dawo da shi gaba saboda ka dubin ana yi mai risala yana cewa fa kaifa ma awaba ajra'u sai da ma duk zaka ga mai kanka da shafar ko haka zaka yi shikenan ya isa maka to in ka yi shafar kan ne sannan kuma sai ka yi shafar kunna amma ba wai ka yi shafar rabin shafa ba ka yi shafar kai sannan ka da shi kamar yadda suke wasu in ka taka da haka to sai ya shafa kunna sannan kuma sai ya da shi a'a sai an gama shafar kunnan to abinda ya rage na danshin da yake hannunka sai ka shafa kunnan da shi
to akar makallahu wannan tambaya kuma take cewa ya halatta mutum ya so wani sama da iyayensa
a da ba zai so Allah da manzonsa sama da iyayensa ba na ko yana nufin ya ce ba waɗannan ba
na
da ba dai Allah da manzonsa su wannan sun su ko ya fi ko na kowa a kudin kada aba hukum abna hukum azwa hukum azwa karshen aya cha habba ilaykum min allahi wa rasulihi wa jahadin fi sabili fa tarabbasu allah yafi fi tasansa da nan zansa saboda na kowa da bi cha salasu bun kunna fihi wajada halawata aliman an yakuna allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa zama allah da manzansa su yafi so kama da kowa to wannan ba a magana sa duk mu'mini da manzo zai so Allah da manzonsa sama da yake san kansa ba sama da yake kansa kansa kamar da ya tabbata a isa ba Ibn Khattab amma baya ga su kuma ya so wani fiye da yadda yake so ya yansa ita soyayya ta al'ada wacce soyayya ce ta addini akwai soyayya ta addini ita ce sanda muke wa Allah da manzonsa da sanda muke yi ma wani dan Allah wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah da sanda muke yi wa wani saboda Allah don so ne na addini da sanda muke yi wa abin da Allah yake so kuna rabu ba ya san shi amma Allah yana san shi so ne na addini da sanda muke yi ma wasu wurare da Allah yake son su kamar masallaci ahabbul biladi ila Allah masajiduha kamar yadda Annabi ya faɗa to wannan so ne na addini shi ba a kiyasta shi da wasu muna san sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da bamu taba ganin wani ba daga cikin su amma mun ji labarin su ne da suka zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam ne da suka taimaka wa addinin sa wanda Allah subhanahu wataala ya ce wallazina awaw wa nasabu suka bawa Annabi Abubakar kashi da sahabbai sannan suka taimaka musu sannan da al-muhajiruna wal ansar to duk waɗannan muna san su saboda soyayya ce ta addini ce Abubakar muna san shi muna san Umar muna san Usman muna san Ali muna san sauran al-asharatu al-mubashirin bil janna duk soyayya ne na addini to anan akan samu fifiko ce Abubakar da Umar su suka fi soyuwa a gurin mu'mini saboda su suka fi soyuwa a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam an tabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul rijal ayyul nasi ahabbu ilayka fa qala Aisha wa ka fi soyuwa ce Aisha sai sai tabbai ce a ina nufin a maza ya ce Abubakar ce sannan wa sannan Umar sannan wa sannan Usman ko kuma a sai ya shiru bai kara tabbai gaba ba al-muhim wannan soyayya ce ta addini ita ba ta da alaka da wata maslaha ta ko yayi sanadiyar zuwan ka duniya kamar iyayenka ko kuma a yayi sanadiyar wani amfani da ka samu a duniya kamar malaminka kamar waye da sauransu wanda dai ka samu wata karuwa da shi ko wani mai gidanka wannan soyayya ce ta al'ada ta soyayyar al'ada daban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya so Abu Talib duk da ba musulmi ba ne har Allah yake cewa innaka la tahdi man ahbabta ba za ka shige da wanda kake so ba Allah ya tabbatar da cewa Annabi yana son ya san Abu Talib wannan soyayya ce ta dabi'a ta al'ada ta wani wanda ya kyautata maka ka so shi ita wannan soyayyar ba ta da wani hukunci fiye da ka kyautata ma wanda ya kyautata maka to anan za a iya samun fifiko tunda ba ita ce soyayyar da take an gina ta ne kawai saboda kawai wannan Allah yana son shi kake son shi wannan Allah ya ce ka so shi to za a iya samun wani abu na fifiko yanzu mutum wanda ya taso wani kanin babansa shi ya ɗauke shi ya kula da shi tun daga tasowarsa har ya girma ya wahala da shi cinsa da shansa da wahalarsa da makarantarsa da duk komai na shi da ya taso sai ya ji cewa labarin ai mahaifinsa gaba ɗaya tattara sai ya watsar kure shi ya ci mutuncin sai kaza ya kaza mahaifinsa ne amma ya barranta da gare shi tun yana dan karami bai kula da shi ba ya jefar da shi wannan karin baban nasa ce ya dauko shi ya rike shi ya tarbiyyace shi ba sai da aka iya murda zuciyarsa ya je ya fasa gubansa akan ba a bisa dabi'a tunda wannan shi yayi masa komai a rayuwarsa da gata ko da zai je yana son gubansa saboda shi ne sanadiyar zuwansa duniya amma ba zai iya fifita san shi akan san shi san wannan to ana ba ka kama shi ka ce yaya ka abin nan saboda wannan abu ne da ya fi karfin zuciya ya fi karfin mutum ya sarrafa shi kamar matan mutum ne da mata sama da daya to daya tana kyautata masa tana masa dukkan wani abin da mace take yi ba mijinta yana jin daɗi ɗaya ko tana musguna masa to za ka yi daidai da soyayya su ana za ka iya ba amma ka fito da baki ko a fili ka nuna da ɗaya suke sai dai ka yi haka za ka zauna lafiya amma Allah ya san a zuciyarka ba haka bane shine ma'anar wannan tasati'u an tadiru bayna nisa'i wa law harastu za ku yi ta so saboda mu'amalar ku da su ba za su zama ɗaya ba to wannan wani abu ne da ban saura ka dan ya so wani sama da mahaifinsa ko mahaifiyarsa saboda wani dalili na duniya wannan ba za ka kama shi da wannan laifi ba
to malam me wannan tambaya kuma cewa yake idan za a raka gawa zuwa makabarta tsakanin binta a baya da wucewa gabanta wanne ne yafi
da farko ne ta fuskar halacci dukkan sun halatta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-rakibu yamshi yasiru khalfa al-janaza wanda yake akan abun hawa shi ba so yace gaba sai ya bi bayan ta amma bai tafiya a walmashi yasiru haythu sha'a ya tafi a gabanta a bayanta a damanta a hagunta da yaje ga dama Anas yana cewa naga Abubakar da Umar naga Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar yamshuna khalfa al-janaza amama al-janazati wa khalfa naga suna tafiya a bayan janaiza wato zakka janaiza suna tafiya a baya suna tafiya a gaba saboda ka ta fuskar halalci ko wanne yafi amma ta fuskar falala ta fuskar falala wanda zai tafi a bayanta ya fi falala afdalu almashi khalfaha saboda shi ne yafi daidai da kalmar ittabi'u da annabi ya faɗa ita ittabi'u aljanaza ko bi janaiza saboda wanda zai bita a baya yafi wanda zai shige gaba amma in halacci ne duka kowanne wanda ya halatta
to malam wannan tambaya kuma cewa take tauye mudu shin shi ma ya shafi ma'aikatan gwamnati ko bai shafe su ba
wanga ne mai kirki
ma'ana yana batun kamar
aikin su su
tauye fuskar aikin su
da fuskar aikin su su sai kwange
na'am
ai ba daidai bane a kowane irin abu kake yi ka kin abin yadda ya dace kai kowane irin aiki aka baka na farko dai wanda yake mai sana'ar awo ne shi da ma Allah ya fada cha ladina wailul mutaffifi ladina idza talu ala nasi yastawfun idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun Allah yayi alkawarin bado da narko da waɗanda suke tauye mudu su za su auna su cika su za su aunar su yi kwange su rage Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu gargaɗi da wayid shi ne tsananin azaba to suna da mai suka ce wannan wani na mozaji ne wato samfuri ne na dukkan wani wanda zai iya tauye abinda aka bashi na haƙƙi na cewa la tabkhasu an-nasa ashya'a kakku tauye wa mutane abubuwansu saboda ka in sana'a ce kake yi ta hannu aka baka aiki to tsaya kai kyautata aikin da yadda ya dace kada ka ga cewa wanda ya baka aikin ko bai san kan aikin ba ka haice shi ko baya gurin kana ga bayan idan sa ne ka haice shi in kai haka Allah ba zai kyale ka ba saboda ka in ma aikin gwamnati kake in sana'ar hannu kake in sana'a kake yi ta au to ka tabbata cewa akwai bukatar kowane mai haƙƙi ga bashi haƙƙinsa saboda sai an tambaye ka game da wannan haƙƙin da yake kanka saboda ka in ma'aikaci ne a dauke ka kai wani aiki to ka tsaya ka yi aiki fi sabilillah kamar yadda mai aikin ya tsayyana maka aiki san kai shi ko kai shi aka mutu lalle ka shiga cikin wasu tauye haƙƙin mutane
to malam wannan tambaya kuma cewa take idan mutum ya sauya niyya a cikin sallar nafila misali ya fara da niyyar salatul duha raka'a biyu sai ya manta daga baya ya tashi ya yi uku sannan ya ci a ransa bari ya cika hudu yaya matsayin wannan sallah
a nafila ce ta nafila don nafila ce mutum da ba zai shiga abin nan farilla ba ta koma nafila haka rika fara sallah a zahar maka ce kawai ta koma nafila ita a zahar ka fara farilla ce saboda niyyar farilla da ta nafila daban-daban ce amma niyyar nafila da nafila duka nafila sunanta saboda ka tana nan a matsayin jinsi da abu ɗaya ne saboda ka dan ka abin nan ka fara sallar abin nan a nafila ta koma wani abu jama'a ita nafila ce wannan babu komai kana da cikin jinsin abu guda ɗaya
to malam mai wannan tambaya ce wai
da shiga nafila ba za ta koma farilla ba haka nan farilla ba ta koma nafila ba
to wannan tambaya malam take cewa hadisin da ya hana mata tafiya wani gari sai da muharraman su yaya hukuncin matan da ba su da kudin da za su biya wa muharraman musamman idan tafiya ce daga garin Bauchi zuwa Maiduguri ko zuwa Taraba
to me yasa su muharraman ba za su suna da hali ba za su biya musu dai dama abin da ake so a samu ko muharrami ko a samu arrufka saliha saboda hikimar tafiyar shine wani abu zai iya bujurowa da matar da za ta buƙaci taimako in ba muharramin ta ba to za shiga ihraji wani abin sai an rike ta sai zato ba tare da mata take ba kuma maza ne to kaga su ne za su ta damƙata dauka ne su za su cakume ta su ɗauke ta da sauransu wanda inda da muharramin ta shi zai ɗauki wannan ɗauriya je asibiti a je ayi waye wasu abubuwa duk wanda muharrami hukuncinsa daban da wanda ba muharrami ba shi yasa ta ce ko mijinta ko muharramin ta kadda ya tafiya mai nisa ba tare da shi ba gudun wani abu zai iya bujurowa wasu malamai suka ce akwai rufka saliha to mata ɗan uwanta salihai waɗanda an san cewa mutanen kirki ne za su taimaka mata in ana biya ta su to in suka yi kaga dai abin da ake gudun kai ya zo ya faru ba zai faru ba in mata ne wanda za su taimake ta tana buƙatar taimako saboda haka in har ya zanto tafiyar ba ta zama mata larura ba sai ta hakura da har sai lokacin da ta saba abin da ta biya wa muharramin ko shi yana da kudin da zai biya su tafi tare ko kuma ya hada ta da wata tawaga ta amintattun mata wanda za su kasance tare da ita
to malam mai wannan tambaya kuma cewa yake mutum ya aikata zunubi ya tuba kuma bai sake komawa ga wannan zunubi ba amma duk lokacin da ya tuna yana sake istighfari da nadama har yana kuka bayan shekaru da dama yaya zai san Allah ya yafe masa kuma ya karbi tubansa
to shi ba shi Allah ya shi alkawari dole ya tuba zai yafe masa ni la ghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada ghafirun dhanbi wa qabilu at-tawbi shadidul qabidu at-tawb Allah shi ne mai gafarta zunubi shi ne lalle mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba ya yi ibadi ya aiki da kwarai sannan ya shirya saboda ka Allah ya yi alkawarin ka tuba zai yafe maka kuma daga cikin alamar karɓuwar tuban bawa daga cewa ya samu ya ƙara nagarta ma akan yadda yake da fiye da yadda ma da yake wannan alama ce ta kirmar cewa lalle tuban nasa ya karɓi tubansa ya yi kyau
to malam mai wannan tambaya kuma cewa yake mutum yana da addu'o'i da yake karantawa a wayarsa ciki har da Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata har zuwa ƙarshen addu'o'in azkar na safa da yamma shin yana iya ci gaba da karantawa duk lokacin da yake so ko sai a lokacin azkar na safa da yamma ne kawai
ita azkar akwai azkar wadanda suke muqayyada bil awqat wadanda suke da lokuta kamar ranar da ake da safe da wanda ake da yamma wadannan azkar ne masu lokuta in ya tashi da niyyar wannan zikirin zai yi su akwai kuma al-zikrul mutlaq daddi da kowane lokaci ya ambaci Allah saboda ka koda wadannan alfaz din wanda yake amfani da su da safe ko yake amfani da su da yamma in ya amfani da su dan zikirin Allah kawai ambatan Allah a bude babu laifi ba wai dole tunda ya amfani da su da safe ko da makale ya sake amfani da su a guri sai anan ba sai amfani da su da sanda su ambatan Allah a kowane lokaci
to malami wannan tambaya kuma cewa yake menene hukuncin hada salatin ibrahimiya guri guda maimakon raba shi biyu misali a ce Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid
a cikin imam at-tahawi a cikin sharh ma'ani al-athar aka hadisi Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu cikin sigogin salatul ibrahimiya dan salatul ibrahimiya ba siga da ya wuce sigogi ne daban-daban daga cikin sigogin sa akwai mai kama da wannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali muhammadin wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid kaga ya hadisi ai a guri guda ko da lafazin yana cikin sharh ma'ani al-athar da kuma sahihi sahihi hadisi Abu Huraira Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid
to malam mai wannan tambaya cewa yake mutum yana sana'ar sayar da wayoyi kuma ya sani cewa da yawa daga cikin masu saye suna amfani da wayar wajen abubuwan sabawa Allah kamar kallo da dai sauransu amma akwai wasu da suke amfani da ita cikin hanyar halal yaya matsayin wannan sana'a wajen Allah
a dukkanin sana'a wasu suna amfani da abin da kake sana'a da shi wajen saban Allah ba zai bar sana'ar ka haramun ba ce dan kana sana'ar abu akwai waɗanda suke masu amfani da sana'ar ka cikin saban Allah amma mafi yawa su ne wanda suke amfani da ita inda ya dace to za a haramta maka sana'ar ka ba sana'ar ka tana nan a sana'a ce ya halatta kai sana'ar ka ko dai yana sana'a yana sayar da kayan irin su wukaƙe irin su zarto irin su wayewaye kayan ne wanda za a yi amfani da su a matsayin makami a cutar da wani bayan masu amfani da su a gida a yanka nama albasa kayan miya da sauransu har wa ce mai makeri da yake kera irin waɗannan abu ko wanda yake sana'ar wani a haramta ba saboda wasu suna yin harkar daba suna harkar kwacen waya da wannan makamin ba a ce to haramun ne shi ya yi sana'ar ba za a haramta masa ba kawai dai abinda ake cewa idan wanda zai yi laifi ya zo ka san shi mutum ne mai laifin ka san shi shi bi ainihi ainihin shi ka san shi mai laifi ne to za ka sayar masa da abin da ka san laifi ne da shi kana ganin sa yanayin sa kaga idan sa ya jawuri ya bar gashi har gizatsa yana magana ta irin washa idan shi yin shaye shaye idan ce ka bashi ka sayar masa da wuka sai ka san ba wai wannan mutum ne da zai je kai wannan wuka ba dan iyalansa su yanka albasa ko da ka san me zai da ita to wannan ruwa ya halatta ka sayar masa ba halatta ko kaga mutum ya zo a fusace yana fushi yana cewa da Allah kana da wuka ina so da Allah ka mu ka sayar da mu to kana kana ganin yanayin sa ka san cewa fusata shi wani abu zai je to sai ka sayar masa ka sayar masa to ka baka taimake shi ne amma ba haka ba kai da kowa yake zuwa da sai kaya zo ya saya ya tafi dan wani ya saya ya je a ba irin ka yayi laifi ba cewa kai ma ka taimaka masa wajen laifi ko a hana maka sana'ar ka to ba laifi
to malamin da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka nan muka kawo karshen wannan shiri na fatuwar rahama na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko da naku tambayoyin ta hanyar rubutaccen sako ko kuma ta hanyar rubutun WhatsApp akan lambar waya 07/06/04/1455 ko kuma ta kan hanyar adireshin email na fatuwarrahama@yahoo.com ko kuma ta shafin fatuwar rahama da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook a madadin shehu malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri ni Mubarak Hamza Adamu da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa